أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بديا دائما وأبدا استبتك الله سبحانه وتعالى بساك هدم أولا مليسي na wuni na hudu, wato ranar hudu ga watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 21 ga watan 6 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Ba tare da bata lokaci ba, za mu ci gaba da inda muka tsaya a fassarar wannan aya, ko gurgurdan abinda malami suka kawo mana na فسر آية دمال مكرنتا. قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Abinda muke tattaunawa jiya wajen bayanin me ake nufi da al-muhkam da kuma al-mutashabih, saboda mu ƙara fahimtar abin sosai, na fahimci ku yi haƙuri mu ɗauki abin kamar muna zaune a aji, sai mu fahimci abin yadda ya kamata, tare da kawo misalai. Na fahimci da na fara kawo misalan an ɗauki fahimtar abin da ake so. So abinda zan yi yanzu insha Allah misalai zan kawo adadi da suke magana akan menene muhkam, menene mutashabih, yadda abin in aka fahimce shi a haka sai mu karanta littafin ba tare da mun tsaya ba, insha Allah abubuwa da su bayyana. Ba ku manta ba, abinda malam ya fara bayani akai cewa za mu kalli maganar muhkam da mutashabih ne ta fuskoki uku, ko a ce za ka iya kasa su kashi uku ko hudu. Akwai ihkam am da ihkam da kuma ihkam khas da kuma at-tashabuh al-am da at-tashabuh al-khas. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin Al-Qur'ani za ka iya kasa su kashi uku dangane da wannan matsayi. Kashin farko bayanin cewa dukkan ayoyin Al-Qur'ani muhkamat ne, wannan shi ne Allah maɗauki gaya mana a farkon suratul Hud: kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Da kuma ɗaya matsayin ko matsaya ta biyu shine cewa Al-Qur'ani baki ɗayansa daga farko har ƙarshe mutashabih ne shine abinda Allah yake gaya mana a suratul zumar Allahu alladhi nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya har zuwa ƙarshen aya mutashabihan mutashabihan shine mai kama da juna to malamai suka bayani kuma abinda ake nufi da ihkam din can am cewa uhkimat ayatuhu ay utqinat wa uhsinat an kyautata ta babu wata aya da zaka ce bata da dadin ji gaba ɗayan alqur'ani an kawata shi an kyautata shi shine ma'anar ihkami din tashabuhi kuma kamanni da juna ta bangaren cewa babu tufka da warwara shine abinda ake nufi wannan at-tashabuhul am to amma abinda ya shafi at-tashabuhul khas wal ihkam al-am ay al-khas wanda aka faɗa a wannan aya kenan da muke karantawa huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi shine Allah wanda ya saukar maka al-qur'ani wannan littafi wanda daga cikin sa akwai ayoyi da suke muhkamai mun bayanin muhkaman cewa ayoyin da bayanin su da ma'anar su kuru-kuru take babu rikici wa ukharu ayatun hunna ummul kitabi wannan irin ayoyi sune mafi yawan littafin sune asalin littafin shine inda ake komawa a nemi fassarar ɗaya bangaren na littafin idan ya kasa bayyana wannan shi ake nufi da ummul kitab wa ukharu wasu ayoyi kuma mutashabihatu masu kama da juna suna rikitarwa ba za a iya fahimta su sosai ba sai da wani bayani to sai ya kawo kafin mu je kan fa ammal ladina fi qulubihim zaygun to mu tsaya mu fahimci wannan tashabuh al-khas da kuma at-tashabuh al-am al-ihkam al-khas yadda yake a cikin wannan aya inda kula bi insha Allah yanzu to daga cikin abin da zan ambata mana na misalan al-ihkam a cikin al-Qur'ani shine sunaye kamar as-sama'u wal-ardu wan-nujumu wal-jibalu wad-dawabu wash-shajaru wad-dawabu duk waɗannan kalmomi ne da ai baka buƙatar fassararsu duk wanda yaji duk balarabe yaji as-sama'u ya san sama al-ardu ya san ƙasa ko to wannan muhkamai ne ba sa buƙatar ba kuma rikici ba sa buƙatar sai an je wani wuri an nemi musu fassara sannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wannan ma muhkama ce babu wani rikici a ciki ya ku ya dan adam mun halice ku daga wato namiji da mace kuma ku sanya ku ƙasa da ƙabilu ƙabilu domin ku san ko ƙabilu ƙabilu da ƙasashe ƙasashe domin ku san junan ku wannan babu rikici a ciki haka nan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun shima muhkam ne babu rikici a ciki Allah ya sa mun fahimci nan waɗannan misalai ne sannan daga cikin su har yanzu fadin Allah madauki wa ahallallahu albay'a wa harrama ar-riba da kuma inna ma harrama alaykum almaytata wad-dama har zuwa kace waɗannan duka sunan su muhkamai mun gane wannan akwai wasu kuma wanda za mu ɗauki misalai na mutashabih zan ba mu a kan matsalolin aƙida zai fi mana dacewa da wannan zancen da muke yi idan kana karanta maganganun malamai dangane da wannan matsala ta al-ihkam wa tashabuh za ka ga malaman tafsiri a littafan ulumul qur'an da abin da suke mai da hankali a kansa tare da cewa mabhasin ɗaya ne malaman ulumul qur'an sun yi rubutu a kan wannan malaman usulul fiqh su ma sun yi maganganu a kan wani malaman aqida sun yi maganganu a kan wani musamman ka karanta littafin at-tadmuriyya na malam ibnu taymiya a cikin littafin at-tadmuriyya da ya bayani akan as-sifat wal qadar to ya kawo wannan matsalar saboda me saboda maganar Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana ne anan da yake cewa wa ammal fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili ya kun ga galibin wannan yana da alaka ne da aqida haka ne saboda zayr a wajen me karkata ake nufi karkata kuwa tana kasancewa ne mutum ya karkace daga hanyar daidai ya koma wata hanya wadda take ba daidai don haka zan mai da hankali akan abubuwan da suka shafi a matsalolin aqida ko da yake akwai misalan da za su yi mukamala akan abin da ya shafi wato sauran abubuwa din kun san matsalar da muka sha tattaunawa dangane da a ina Allah yake da zatin sa? Ko in an tambaye ku ina Allah yake da zatin sa, me ma'anar zati? Hakikanin Allah. In an ce hakika ne, karka ce jiki, dan Allah bai ce mana jiki ne da shi ba, bai ce kuma ba jiki ne da shi ba. Wannan yana cikin al-alfazul mujmala wanda ba a itlaqin su, sai dai mutum ya ce zatin Allah, tunda zatin ya zo a cikin abin nan nususin shari'a. Mun gane ko? Musamman hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To me ake nufi da zatin Allah? Shine hakikanin yadda Allah yake. In an tambaye ka ina Allah yake, me zaka ce? Allah yana sama. Dalilai akan wannan suna da yawa a cikin Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala faɗa Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, wurare bakwai an haɗa istiwa'i da 'ala da al-'arshi. Allah subhanahu wa ta'ala faɗa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahar wa la suratu al-a'raf. Irin wannan suna nan a cikin Al-Qur'ani da yawa. A amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba. Wannan me ake nufi man fis sama'i? Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Duk waɗannan ayoyi suna nuna zuwa ga me? Cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama. To waɗanda suke bin shubuhohi ko waɗanda ba su yarda da a ce Allah yana sama ba, me suke yi? Sai su zo su samu wani nassi. Kun ga wannan yanzu ayon da muka kawo misalin su yanzu. Misali ne na me? Muhkamai ne ko mutashabi'ai? Muhkamai ne. Zancen Allah ake yi. In an ce Ar-Rahman, duk wanda ya karanta littafin Al-Qawa'idul Nuzul a cikinku, in an ce Ar-Rahman suna ne na Allah, sunan Allah kuma ya tabbamanu salatata ashiya ana ko ya tab wato yana abi ko in ce ya kunshi da lalat guda uku nan, yadullu ala zatillahi mutabaqatan wa yadullu ala as-sifati allati tadullu alaiha, yadullu alaiha al-lafzu tabammunan wa yadullu ala as-sifat al-ukhra talazuma. Kun da karanta wannan daliban ilimi daga cikin ku sun san wannan. In aka ce Ar-Rahman, to ana maganar zatin Allah mai rahama. Dan wannan Ar-Rahman suna ne gare shi. Suna kuwa dole yana da mahalli. Ar-Rahman alam ne anan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yatabammanu sifatan, duk da ya kunshi sifa. Mecece sifar da ya kunsa? Shi ne sifatun rahama. Allah ya sifantu da rahama. Sannan kuma daga cikin ta ɓangare na uku, wannan suna na Ar-Rahman ya kunshi wasu siffofin daban ta ɓangaren talazumi. Ya kunshi cewa yana nan da rai, domin da ba shi da rai da ba zancen rahama ɗin. Mun gane wannan? Wannan ababin talazumi kenan. To abinda da nake so in faɗa, ba dama wani ya zo ya ce Ar-Rahman nan wani abu ake nufi daban ba Allah ba. To Ar-Rahman ake nufi, zatinsa kenan ake nufi. Ko sai ya ce ala al-arsh istawa, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, Allah mai rahama, wanda wannan sunan ya kunshi da zatinsa da siffofinsa. Ala al-arsh istawa ya daidaita akan al-arsh. Wannan lafazi ne muhkam, ba ya ɗaukar wata fassara cewa Allah ake nufi da zatinsa yana sama. Kun gane wannan? Sannan kuma duk sauran ayoyin da suka zo masu kama da wannan, cewa ya halicci sama da ƙasa, sun mastawa alal arshi, dalilin sun mastawa da ke cikin istawa ɗin nan ai sun mastawa huwa alal arshi, wannan kuma dole shi ma yana komawa ne zuwa ga Allah, wanda lallai ya tazammanu zatahu, ashe kenan zatin Allah subhanahu wa ta'ala yana sama. Kun fahimci wannan abu? Wanda bai yarda a ce Allah yana sama ba, me suke riko gare shi? Sai su je su kama wata aya a cikin Al-Qur'ani, ita ma take, sai su ce to ai gashi Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu, wa huwa ma'akum aina ma kuntu. Sai su ce kenan tunda ya ce yana nan tare da ku a ko ina, sai su ce kenan ya Allah yana tare da mutane a ko'ina sai su ɗauki ma'anar wannan bi zatihi. Kun fahimci wannan? To wannan misali ne na mutashabihi a babin sifofin Allah subhanahu ta'ala. Tare da cewa ku riƙe wata ƙa'ida, sifatullahi ta'ala gaba ɗayansu iliminsu ba a babin mutashabihar suke ba. Duk abin da ya shafi sifatun Allah, iliminsu da ilimin ma'anarsu mukammal ne, babu tashabuhi. Inda tashabuhi yake shine fi ilmin kaifiyya, in ana zancen yaya Allah ya siffantu da wannan siffofi, sai a ce wannan Allah ne ya san yadda ya siffantu da wannan siffofi, amma mun san ma'anar kalmomin da ya faɗa. In yace istiwa'i, mun gane istiwa'i. In yace hannu, mun gane hannu. Yace fuska, mun gane fuska. Ba ma haɗa ta tare da wani ko ta wani, ko ta ɗan adam mu ce ta yi kama da ta ɗan adam, sai mu ce irin tasa ce da ta dace da shi, amma dai fuska ce, amma hannu ne, amma istiwa'i. Kun fahimci wannan mutum? To, masu karkata a zuciyarsu daga ababin sifat sai su kawo wannan, su riƙa bin wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wannan shi ne misali a wannan babi na me mutashabihi. Allah samu gane wannan. Banda wannan, sun akwai waɗanda misali suke cewa akwai ƴan ƙaramika. Ƙaramika, kun san ƙaramika? Mabiya Hamdan Kurmuk, wani daga cikin masu da'awar Isma'iliya, Shi'a Isma'iliya, su ƴan batiniya ne. Kowanne abu da ka gani yana da fassara ta zahiri da fassara ta batini. Suna cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab, suka ce abinda ake nufi da wannan aya tana nuni ne zuwa ga tanasukhil arwahi. Wasu su ba su yarda da tashin alkiyama ba. In Shi'a batiniya ƙaramika, ba Shi'a imamiya nake faɗa ba, Shi'a suna ganin imamiyyan ne, amma kuma ba ƙaramikan. Mabiya Hamdan Kurmuk, kuna jin ana faɗa da ƴan batiniya, ku bar su haka. To su a ra'ayinsu ba su yarda da tashin alkiyama ba. Suna cewa duk ɗan adam in ya mutu, to zai sake dawowa ne a wani shakalin daban, a wani yanayin daban. In ka mutu a mutumin kirki, sai ka dawo a wani mutumin kirki, a sake juyo ka. Shi ne ake cewa incarnation. In kuma mutum ya mutu ba shi da kirki, mutumin banza ne, sai ya dawo a wani mummunar halitta, ko Allah ya mai da shi kyanwa, ko maciji, ko kare, ko makamancin wani. To sai suka ce, in an tambaye su meye hujjarku a wannan, sai su ce gashi nan, Allah ne ya faɗa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sai suka ce wannan shi ne dalilinsu. Wannan menene? Bin mutashabihi ne, domin ma'anarsa ba zahiri take akan wannan ma'anar. A kun gane wannan? Daga cikin misalan har yanzu abinda na gaya mana, ko je mun yi magana a kansa, na kiristoci da suka yi amfani da lafazin wa kalimatuhu alqaha ila maryam, kuma suna nufin su ce annabi Isa an halicce shi ne daga kalma, kalman nan zatin Allah ne, don haka annabi Isa ɓangare ne na zatin Allah. Shi ma wannan ittiba'un menene? Mutashabih ne. Duk wanda ya wannan akwai zaihi, akwai karkata a zuciyarsa. Daga cikin misalan har yanzu istidlalin kafa hujjar da su kiristoci, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna nahnu nuhyi al-mauta, da kuma faɗin Allah inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, da din da Allah madauki shi nahnu fa'alna qulna in wa'annan. Ai, kiristoci suna amfani da shi, me ma'anar sa wannan da Hausa? Inna nahnu nuhyi al-mauta, mu muke rayar da matattu. To sai Kirista suka ce, to ai kun gani, gashi a Qur'ani Allah ya faɗa inna mu, kenan yana nufin da shi da annabi Isa, ma'ana Trinity dai su uku ne. Kun bai gane wannan? Me yasa suka yi wannan? Saboda sun bi mutashabihi, ba su bi muhkamat ba. Da idan suna so su gane bambancin annabi Isa da Allah subhanahu wa ta'ala, ai Allah ya ga mana ko cewa inna binan in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan lil akhir, suratul zukhruf. Shi ba wani abu bane illa abdun, ba wani shi. Kaga wannan lafazin an yafi da shi daga zaman Ubangiji. Sannan kuma dangane da Allah, mun ga mun faɗi wannan cewa mutum ya karanta qul huwallahu ahad ta ishe shi ta warkar da shi nan ne zance muhkam yake babu tashabuhi a ciki qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad waɗannan su ne muhkamat amma abinda waɗancan suke kakkamawa suke kama kama da shi su ake cewa mene mutashabihat ka zo cikin wasu firar har yanzu khawarijawa da su da mu'tazilawa suna kafa hujja da ayoyin wa'idi su kafirta musulmi misali hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba a yayin da yake zinan nan alhali yana da imani sai suka ce ashe kenan mutum yana cikin zina kafiri ne shi kuma wannan kima ba hadisin ai ba kurukuru yake akan haka ba amma su sai suka kafa hujja da shi don haka wannan shi ma misali ne na mutashabi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan su khawarijawa dai da suke amfani da wasu lafuzza na al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a fada wa shugaba gaskiya ma'ana abin nan mafificin jihadi shine kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir sai su amfani da wannan a ce idan wani shugaba ya yi wani laifi to kawai a yi kuruji a kansa sai su kafa hujja da irin waɗannan ɗaiɗaikun dalilai ba su bi muhkamatin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan da'a ga shugabanni ba don haka a dunkule dai duk wata bid'a ba ta ginu ba sai akan bin mutashabihat da barin muhkamat ba lallai ya zama cewa duk bid'o'in gaba ɗayansu suna komawa ne zuwa ga mutashabihat ba akwai waɗanda dama an yi gina dalilansu ne akan hawa mujarradan babu ma zancen dalili ballantana ya zama shubha amma dai babu bid'ar da ba a kafa ta akan maganar bin mutashabihat ba Allah ya sa kun gane akwai kuma wasu mutashabihat ɗin a cikin Qur'ani amma a fahimta ta sunna za su iya rikitar da mutum har ya fahimci kamar tufka da warwara ce kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik a wata ƙuruwa kuma bayan wannan ma sai ce wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sai Allah ya ce qul kullun min indillah to nan ya za ku ce nan akwai tashabuhi ko babu tashabuhi akwai tashabuhi amma wannan ba hanyar nan musamman masu bid'a bane na wajen fahimtar qur'ani ne a cikin malaman sunna akwai wanda za su ce to ko mutum ya rikice Allah yana karantawa bai sani ba to anan sai ya koma wurin ar-rasikuna fil ilmi sai su masa bayani me ake nufi da wannan misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ma asabaka min hasanatin ko fa min Allah duk abin da ya same ka na abin kirki to daga Allah ne sababan wa kaunan wa khalqan shi ake nufi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik to nan sababan ake nufi ma'ana anta alladhi sababta hadha ala nafsika kai ka sababa wa kanka ma'ana kai ka aikata sababin da yasa aka yi maka uquba da wannan abu wannan kuma da Allah madauki yake cewa وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك wannan shi ma ainihin qaulihim ne fadin su ne amma da gaske ne cewa duk abin da ya same su shi da Allah ya ba su amsa yace qul kullun min indillah da abin da ya same su mai kyau da abin da ya same su mummuna duka min indillah to wani zai ce ya za a yi a can an ce min sayyi'atin a ce min nafsik nan kuma a ce qul kullun min indillahi da sayyi'a da hasana duk to sai a ce wannan da Allah ya ce qul kullun min indillahi ana nufin khalqan wa kaunan duka daga Allah suke amma wancan ana nufin mene sababan ta bangaren sababi ku bayin Allah abin da ya same ku mummuna ko kuka aikata saban Allah ku ne ya jawo Allah ya dauke muku ruwan sama abinda kai nabi na shi ya jawo yarka akai da ita makamancin waɗannan irin abubuwa ma'ana laifinka shine sababin ka auka cikin irin wannan wannan kenan misalin da kenan daga cikin misalan har yanzu akwai misalan da suke da alaka da ishtirak al-lafzi al-ishtirak al-lafzi wannan yafi a maganar littafan fiqhu da littafan usulul fiqh da kuma littafan tafsiri fadin Allah madaukaki da yake cewa mata idan an sake su ko il mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui thalathata qurui malama suka ce thalatha din nan muhkam ne amma qurui menene mutashabih ne thalatha ba zai iya daukar arba'a ba zai iya daukar khamsa ba ba wannan ne zai ce maka wannan thalathan ta cikin alqur'ani me ma'ana thalatha uku to ba mai fassara maka wannan thalathan ya ce maka abinda ake nufi da ita shine a hudu ko ya ce maka biyu ake nufi dole uku take nufi don haka wannan misali ne na muhkam uru'u a cikin alqur'ani amma uru'in fa uru'i haka Allah ya faɗa thalathata uru to sai aka kuma ana tambayar larabawa me ake nufi da uru'i uru'i jam'in qar'i ne menene qar'i wasu malaman su ce abinda ake nufi da qar'i shine alhayd hayla wasu kuma malaman su ce at-tuhur tsarki ake nufi wannan kuma ta mun yi magana a wannan ayar wajen tafsirin ta a suratul baqara a baya dan haka ba fiqhu matsalar da mu dauko ba a takaice dalilin sabani anan shine sabani akan al-ishtirakul lafzi akan wannan lafzi na uru wanda wasu malaman su ce shine kaza wanda kuma su ce shine kaza don haka fahimtar da tashabuhi ana ganin sa ne ta wannan bangaren da ta wannan bangaren in dai kun gane insha Allah sai mu ci gaba da karanta littafin sa'adi an fahimta insha Allah to mu ci za mu tashi inda yake cewa wa ammal ihkamu wat tashabuhu al mazkuru fi hadhihi al aya amma tashabuhi ihkami da kuma tashabuhi wanda aka ambata a wannan aya wannan aya ta sun Ali Imran da muke karatu akan ta malami ce fa innal qur'ana kama zakarahu Allah shi alqur'ani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi to minhu ayatun muhkamatun daga cikin sa akwai na ga mana wannan min tabi'idiyya ce ko akwai ayoyin da suke muhkamat ne inda yanzu kun gane me ma'anar muhkamat shikenan ko ba a fassara ba ko ya san ma'ana ma'ana ayoyin da ma'anar su kuru-kuru take wadihatud dalalati gashi nan ya ce ai wadihatud dalalati abinda suke nufi su nuna su ilmantar su fahimtar a bayyane yake uruku laysa fiha shubhatu babu rikici ma'ana babu shubha wala iskalun babu wani rikici wannan su waɗannan irin ayoyin ummul kitabi sune aslan littafi ai asluhu alladhi yurja'u ilayhi kullu mutashabihi shine asalin da ake mai da kowanne abu da ya rikice zuwa gare shi lamu zo yanzu mu shigo maganar waqafi a ina ake waqafi fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una amalan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah lamu wannan abun yana da alaka da duk abin da zamu faɗa anan da haka mu bi nan yanzu mu fahimce shi gurgurdan hali kafin mu je can yace ai asluhu alladhi yurja'u ilayhi kullu mutashabihin asalin littafin da zuwa gare shi ne ake mai da duk wani abu da ya rikice nan in mun kula malam yana karantar da mu wani abu ne cewa ashe in kana karanta alqur'ani sai ka ga wani wuri baka fahimce shi ba muna fahimta to me za ka yi ko ka tambayi malamai ko kuma in malamin ne kai za ka yi istihadi to maimakon ka yi amfani da hankalinka ka kawo abin da Allah bai faɗa ba ka fassara wannan abin da general abin da ka sani ma'ana ka mai da abin zuwa ga asalin manya-manyan sanannun abubuwa yanzu misali mutumin da yake so ya tsira a babin aqidarsa dangane da cewa Allah yana sama da ya zo yana karanta wannan bangaren wannan aya da muka ambata ko gefen aya cikin suratul mujadila wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan fadin nan wa huwa ma'akum aina ma kuntum in ka karanta ya kamata a ce rikici ya zo maka a zuciya cewa to Allah kenan yana gaya mana anan yana nan a ko'ina bayan kuma kai ka karanta ayoyi dawa ɗaruruwa mana ibnu qayyim dalili dubu ya tara a cikin istima'ul juyush al-islamiyya ala ghazwil mu'attilati wal jahmiyya sunan littafin ki ne ya tara dalili dubu akan cewa Allah yana sama dalili daga alqur'ani dalili daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili daga hankali dalili daga maganganun sahabbai da tabi'ai dalili har daga fitra duk ya kawo waɗannan abubuwa wannan mun duka magana akan su to zo waɗannan dalilan su ne muhkamat ko ko wannan ayar guda ɗaya ita ce za ta zama muhkamat hukunci akan wancan kaga kamata ya ce waɗancan masu yawan su za su yi hukunci akan wannan da aka kasa fahimtar ta din, duk da cewa lafazin ma'iyya ma'a laysa zahiran wa laysa wadihan lid-dalalati 'ala al-ma'iyyati al-jismiyya. Ko ba lallai bane dan an ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sai ka zo ka ce to ma'iyyar da ake nufi anan ma'iyya ce zatiyya ta cewa Allah madauki ya rubutsu da wannan duniyar sun haɗe tare. Wannan ba daidai bane a kwatanta Allah, a siffanta Allah da wannan. Allah ya gaya mana innahu mutabayyin min khalqihi, shi daban halittarsa daban, ba shi wannan halittar. Don haka ashe wannan abun da yake taqarrara fi aqaidina shine muhkam, shi ya kamata mu dauko sai mu hukunta, sai mu ce to ashe kenan anan abin da ake nufi wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi wa basarihi, amma bi zatihi yana san a sama inda ya fada. Wannan shine dalilin da yasa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala yake fadin cewa Allah ta'ala fi sama'i wa ilmuhu fi kulli makan, wa ilmuhu fi kulli makan. Shine nafsu abin da Malik karimi shine Ibn Abi Zayd al-Qirawani ya rubuta a littafinsa wa annahu ta'ala fawqa arshihi al-majid bi dhatihi, sai ka wannan bi dhatihi. Malamai suna cewa farko wanda ya ambaci wannan bi dhatihi shine Abubakar ibn Abi Shayba, shi ya bukaci karin wannan bi dhatihi din wajen tafsirin wannan ayar domin a kore shubuhar wannan maganganun da yan bid'a suka fara kawowa suna amfani da ma'iyya din nan su ce ma'iyya ce zatiyya. Kun gane wannan? Malam Abubakar ibn Abi Shayba ko yaushe ne su 235 kun ga an dade 235, da haka sai ke cewa ashe Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa yana sama amma da iliminsa yana nan a ko'ina. Duk inda ka je kai abu, Allah yana ganinka, Allah yana jinka, Allah kuma ya san me kake yi. To wannan shine ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kun ga yanzu mun samu fassarar mutashabih daga ina? Daga muhkam. Saboda me mun koma zuwa gun ar-rasikuna fil ilmi, shine kuma halinsa da zamu yi an faɗa mana. Don haka ashe kenan halin kirki, halin mutanen kirki malamai shine idan suka ci karo da ayoyi mutashabihat me za su yi? Sai su maida su, shine abin da ke fadi alladhi yurja'u ilayhi kullu mutashabih. Ummuhat, wannan ummul kitabi shine waɗanda ake maida dukkan mutashabihi zuwa gare su, sai a fassara shi da su, ba a fassara su da shi ba. Inda kun gane da abin yake, to sai ke cewa wahiya mu'zamuhu wa aktharuhu, waɗannan ayoyin kuma su ne mu'zami mafi yawa a littafin alqur'ani, kuma su ne aktharuhu, su ne dai mafi yawa. Wa sannan kuma minhu ayatun ukha, shi ne ma'anar wa ukharu mutashabihatun, ayat Allah ya ce ko da wasu ayoyin kuma waɗanda yake mutashabihatun, masu kama da juna, masu rikici. Yaltabisu ma'anaha ala kathirin min al-adhhani, ma'anarta ko ma'anarsu na rikicewa akan da yawa daga kwakwale, mutane da yawa hankulansu ba sa iya fahimta. Likauni dalalatiha mujmalatan, saboda abinda suke nuni gare shi ba wadihi bane, mujmal ne, a dunkule yake, ko ya zama a dunkule yake kamar da muka magana wannan wuri jiya, au ko kuma yatabadaru ila ba'dil afhami ghayrul muradi minha, ko kuma abinda ba shi ake nufi da su ba shine abinda yatabadaru ila ba'dil afhami. Menene mai imanin yatabadaru? Na ga mana wannan jiya, ina ga aidin mun karanta har wannan wuri. Duk abinda in an faɗe shi nan hankalinka zai fara tafiya, shi ake nufin alladhi yatabadaru ila dhihi. Ko yanzu idan aka ce ra'aitu asadan, na ga zaki, farkon tunanin da za ka yi har ma za ka tambayi wanda ya magana a ina ka ganshi a bayan gari, ko kuwa zai faɗi maganar tasa shi ma a tsorace kai? Ko saboda me abin da yake zuwa kansa shine zakin nan da aka sani na jeji. Wannan shine alladhi yatabadaru ila dhihni min ma'ana kalimati al-asad. Idan amma ko menene ɗaya ma'anar? Kamar a ce ar-rajulu shija'u, mutumin da yake gwarzo, namiji 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 mai ƙarfi. In mutum ya ce ra'aitu asadan, kuma yana nufin wani ƙwaƙwaren mutum ne mai ƙarfi, ai kaga ba shi ne farko abin da zai zo kan mutum ba, to shi ne abin da ke nufi. Ma'ana dalalar wannan mutashabihat ta bangare biyu ne ko dai ya zama in lafazi mutashabihi ne ya zama ta farko abin da yake nuna mana ne a dunkule aka faɗa don haka yana buƙatar fassara ko kuma abin da yake fara zuwa kan mu wani abu ne daban ba wannan din da ake nufi ba kun gane wannan abin shine malam sa'idi ke nufi anan to sai yake cewa falhasil kai a dunkule dai anna cewa minha daga waɗannan ayoyi na alqur'ani ayatun akwai ayoyi waɗanda bayyinatun wadihatun li kulli ahad bayyana nunin ƙuruƙuru ga kowa da kowa akwai wanda komai karatu ne ma san su tilka asharatun kamila in Allah ce tilka asharatun kamila akwai mai buƙatar fasara maka tara ake nufi ko sha ɗaya ba buƙata wannan duk jahilcin mutum in dai ya san ashara to ya san muhkama ce wannan ba ta ɗaukar wata fasara to sai ke cewa wa hiya al-akthar allati yurja'u ilayha wannan shine mafi yawan alqur'ani wanda ake koma zuwa gare shi wa minhu a cikin kuma ayoyi ko a daga cikin littafin kai ayatun akwai wasu ayoyi tushkilu ala ba'dhin nasi tana rikicewa ko tana rikitarwa akan wasu mutane fal wajibu fi hadha to abinda yake wajibi a irin waɗannan ayyuradda al-mutashabihu shi wannan mutashabihin a mai da shi ilal muhkam zuwa ga muhkam me ma'ana a mai da shi akwai kalmomi guda biyu a wannan yanzu in kana karanta ko kana karanta littafin fiqh da suke bayani ko sharhin hadithai suna yawan wannan magana ko a ce raddu shay'in ila shay'in ko kuma hamlu shay'in ala shay'in ko a ce wannan dalilin ko ayar ko wata maganar ko kalmar a maida ita zuwa ga wata ma'ana a maida ita zuwa ga wata a fassara ta da wata a maida can din ne gidansu sai a maida ita can sai a yi mata fahimta ta gaba gari sai a ce kaza za a fassara ta ga ƴan uwanta san abin da suka ce akwai ne shine ma'anar ummu dama dama uwa ai ta haifi ƴaƴa da yawa duk wanda kake so ka san anan sai ka maida su gidansu ka ce wannan da wannan da wannan dan wannan ne kuma haka sai a iya kara gane wani daga wanda gida ya fito to haka ne waɗannan ayoyin suke suna da ummu shine muhkamat duk wanda ya samu wata aya da bai gane ba to ya mayar da ita gun ƴan uwarta sai ya rufe bakin sa ya ce wallahu a'lam shine abin da ake nufi ya mayar da ita din Allah ne wannan ko kuma an yahmala mai al-muhkam ay al-mutashabih ala al-muhkam ya fassara wannan mutashabih din akan wannan muhkam ma'ana da wannan muhkam din amma ba ya ɗauko muhkam ɗin ya ce kai a aje aiki da shi sai mu koma mu ɗauki mutashabihi mai aiki da shi ba wannan shine aikin da duk ƴan bid'a suka yi da misalai za mu bayar a ce darasin mu kenan za mu ɗauko kowace bid'a ka ga dalilin yadda aka yi ta bi mutashabihi ta karkace kuma kowace akwai nan wuri kaza dalilin faɗa wasu ramin shine kaza wannan ababin darasin firar da aƙida zai fi fa'ida mu je sai ki shafa al-hasilu anna minha آيات بينات واضحة لكل أحد وهي الأكثر التي يرجع إليها ومنه آيات تشكل على بعض الناس فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي أميدا بيين والنبي بيين با أميدا شي زوا با الجلي بيينني سأكا ليس تاري سأباس فصر إيهن تجدنس تا ونسك في شيوان من دي قاني يتفى بهذه الطريق توتولى هنياني yusaddiqu ba'dahu ba'dan qur'ani sashin sa zai gaskata sashi ba za ka samu tufka da warwara ba alqur'ani amma rashin yin wannan shi ya haifar da duk ɗan bid'a suka kasa yin wannan irin abu su fassara abinda ba su gane ba su dauki abinda suka gane su kyale wanda ba su gane ba sai suka makalkale wanda ba su gane din ba suka fidda aqida a ciki suka fidda dokoki suka kafirta ma wanda bai bi su akai ba yanzu kuma misali ƴan ƙur'aniyun suka zo suka ce ba su yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alqur'ani alqur'ani in ka dauko zaka kama su da shi duk abin da zaka tambaye su ila kuka samu kaza ila kuka samu kaza aya ƙuruƙuru a cikin alqur'ani ya taimaka magana cewa sallar juma'a raka'a biyu ce sallar azhar raka'a hudu ce sallar la'asar hudu ce sallar asuba biyu magruba nawa uku isha'i hudu idan zaka samu wani a cikin alqur'ani ai babu ko to duk mutumin da yace maka shi mabiyin alqur'ani ne kuma sannan ba zai kawo maka wannan ba to ka san yarda da alqur'ani dole ne in zaka fahimci abinda Allah yake yace wa aqimus sala har malaka kuma yana cewa shi yasa lafazin wa aqimus sala a wani ake sa shi muhkamat ko mujmala a kai abinda mutashabih a mutashabih yake wannan kuma shi a mutashabih yake saboda ya tabi ila tafsiri min annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi maka bayani ayi adadin raka'o'i a wani lokaci za a yi ya kaza ya kaza yake da haka wannan shi ma duk da cewa ababin ibada ne amma mutashabih kun fahimci wannan abu yau don haka ashe ba zai yiwu ba mutum ya je ya fahimci alqur'ani shi kadai ba tare da malamai ba tare da komawa kuma zuwa ga hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce fa bi hadhihi tariq yusaddiqu ba'dahu ba'dan alqur'ani sai sashen sai gaskata sashi wala yahsulu fihi munaqadatun wala mu'aradatun sai zama cewa ba za a samu tufka da warwara ba ko wani sashe wa ɗaya sashen karan tsaye ba za a samu wannan ba za a zama cewa alqur'ani ko ina daidai wa daidai yake wannan kuma shine ma'anar mene alqur'ani babu saɓani a cikinsa babu tufka da warwara shine ma'anar at-tashabbuh al-am ko ma'anar Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan wannan ayar abinda Allah mun yake nufi da ita cewa ayoyin alqur'ani mene ne gaba ɗaya sun yi kama da juna to sun yi kama da juna ne ainihin magana abinda ake nufi da kama da juna a nan ba rikici bane ana nufin babu tufka da warwara abinda aka faɗa can haram ne a wata a suratu al-ma'ida to a suratu qul a'udhu birabbin nas ma inda irin wannan shi ma me aka faɗa haram ne ba inda Allah zai ce haram a wata sura sai ya soke kuma ya ce halal a wata sura ɗin wannan shi ake nufi da me mutashabih tashabuhi amma wani iri al'am wannan kuma muke kawo misalansa wani iri ne at-tashabbuh al-khass to sai sai in mun wannan sai a samu alqur'ani ya gaskata sashen sai gaskata sashi wala yahsulu fihi munaqabatun wala mu'arada isi walakin lan nasan qasamu ila fariqain amma mutane dangane da mu'amalar su da waɗannan ayoyi ko alqur'ani da ayoyin da ya kunsa nau'i biyun nan muhkamat da mutashabihat in qasamu ila fariqain ko firqatain sun kasu zuwa ga suwa ƙungiyoyi guda biyu ga ƙungiyar farko marar kirkin aka fara faɗa sai Allah ya ce fa ammal ladhina fi qulubihim zayg amma waɗanda a zukatansu akwai karkata ai maimun an istiqamati karkata daga wato tsayuwa akan hanya bi an fasadat maqasiduhum ta yadda manufofinsu suka ɓaci وصار قصدهم كما يظن من نفسه إتتي الغي والضلالة سبتا بتا أعيكتي دبتا أعلمانتي وانحرفت قلوبهم زكا فانسو سكا كركتي عن طريق الهدى والرشاد سكا بتا دبشلية فإلي ميدة أعيكي فوأم من إلي متانا ما سوانا سفا ما يأيكي سوء الله يتي فيتبعون ما تشابه منه سيسي تبي بير سنة دون ما تشابه منه أبنى يي kama da juna din a cikinsa mai rikicin kawai suke bi wani misali ne manta ban gama da su abinda masu shigo har abauta wa waliyai a je kabarin shehu wani a roƙe shi ya wani ba mu lafiya ba mu arziki kaza da kaza in an tambaye shi sai ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ai wasila ce wannan wasila mu tawassuli muke ba su muke roƙa ba ai ba mu yadda da cewa su ubangiji bane ai kun gane wannan ita ma bin menene bin mutashabih da am bin muhkamat wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kasalan aurare da yawa duk wanda ba Allah ba ya halatta a kira sunansa a ce a roƙe shi zai yi wani abu to idan aka ce wala tad'u min dunillahi wane ne zai fita daga mindunin lahi shehuni za su fita mala'iku za su fita annabawa za su fita sahabbai za su fita aliyu hasan da husaini da shehunai dai na waliyai na kowace matafiya za su fita daga mindunin lahi to wannan shine muhkam dan me zaka je ka ɗauko abin da yake mutashabe ka ce ai tawassuli take tawassuli wannan ƙuruƙurin istighatha ce ko istighatha shine ka nemi agaji abin neman agaji ya zo ya agaje ka in ka ce ya wane ba ni lafiya saboda ba ni lafiya wannan ba neman agaji ba ne tawassuli kuma a nasa shi ne a roƙi Allah a ce ya Allah don wane
kaga wannan zaka iya cewa ma tamwili ne da rudani ba kai ma bin mutashabih ba Allah kiyaye to sai yake cewa fa amma ladina fi qulubihim fa yattabi'una ma tashabaha minhu wadannan suna bin abin da yayi kama kamanceceniya da juna ko mai likici ai ma'ana yatrukuna al-muhkam al-wadhiha suna barin abin da yake shine muhkami bayyananne kuru-kuru wa yadhabuna ila al-mutashabih suna tafiya wurin ko suna riko da abinda shine mutashabih wa ya'kisuna al-amra suna sunkuya lamarin ma'ana suna yin to suna sunkuya abin maimakon su maida mutashabih ila al-muhkam ai shi muka faɗa da ku in kana son fassarar mutashabih yanzu dai insha Allah ba buƙatar fassara mana mutashabih kowa ya yi ko don ban gane ba kuma kun ce a ne mai tattara sun kenan ina gaba sai ba za mu yi yawa mutashabih abin da yake akwai rikici a ciki in ka zo kansa kana son fassararsa me ya kamata ka yi ka mai da shi zuwa murkab wannan shi ne hanyar daidai to amma su waɗannan karkatattu me suke yi wa ya ki sunan al'amura kun gani sai su sunkuyar da lamarin su sa abin upside down su yi opposite na abin da aka ce a yi a can fayahmiluna al-muhkama ala al-mutashabih sai su fassara muhkam din da mutashabih duk yawan ayoyin da suke magana akan Allah yana sama duk sai mutum ya zo ya aje su gaba daya sai zo ya dauki wa huwa ma'akum aina ma kuntum yace ita ce dalilin sa akwai ga wanda yayi alqur'ani adalci ba an fahimci abu to wannan shine sun yi aka san abin da aka ce sai suka dauki kamar su muhkamas din masu yawan nan su ne ba a gane ba sai aka zo aka fassara su ga fassara su nan inda take a wurin mutashabih an gane wannan ko wannan kunga shine karkata to sai ce ina dan me suka yi haka ibtiga alfitnati dan neman fitina liman yad'unahu liqawlihi su fitini wanda suke kiran su din nan zuwa ga da'awar su shine ma'anar alfitnatu liman yad'unahu liqawlihi ba suna da magana ba shine wannan ra'ayi ai suna kiran mutane ne shi ko to wannan kiran mutanen da suke ai suna fitinar mutanen ne da wannan kaulin nasu wannan ra'ayin nasu idan mai khawarijanci ya zo ya ce ka fita kai tawaye ko me yin wannan shugo har bautar waliyan shi ma ya zo ya sa ka a wannan hanyar ko me ko ne Allah yana sama ya kawo maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya tawazi a kanta ya kira ka da mutashabih dan neman fitinar ka karkatar da kai daga addini ka zo da shi ya karkata shi da abin da malamin yake nufi ibtiga alfitnati fa innal mutashabiha tahsulu bihi alfitnatu domin ku shi mutashabihi fitina takan auku da shi bi sababi listibahi alwaqi'i fihi saboda rikicin da yake aukuwa a cikin sa wa illa in ba haka ba kuwa fal muhkamu sarihu laysa mahallan lilfitnati ai abin da yake muhkami kuru-kuru bayyananne ma'anarsa a bayyana take ai ba mahallin da za a samu fitina bane shi da haka ai nake samun fitina in an bi mutashabihi an bar muhkami saboda mai yace liwuduhil haqqi fihi saboda bayyanuwar gaskiya a cikin wannan muhkam din liman qasadahu ko liman qasadahu ko liman qasada ittiba'u daga haka yake kamata ko liman qasadahu ba za a ce liman qasadahu ittiba'u ba sai dai liman qasada ittiba'u sai ya ga wanda ya nufi bin sa duk mutumin da yake bin muhkam aga zai samu karkata ba wanda ko ya bi mutashabihi to wannan shine zai samu karkata saboda ya bi abinda ba daidai ba sai sai wabtin za a ta'awili da kuma mun ji sababin farko na karkatar su ko karkatar da suka yi suka bar muhkami suka koma mutashabihi dan me Allah ya mana dalilai biyu ibtiza'a alfitnati dai kenan na biyu kuma wabtiza'a ta'wilihi to yanzu mun ji fitina ne wacce fitina ake nufi su fitine ka a addinin ka su karkatar da kai su jefa maka shubuha ka koma dan kungiyar su dan ra'ayin su ka karkace ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin su na biyu na yin wannan bin mutashabihi shine ibtiza'a ta'wilihi neman tawilin wannan a mutashabih din to anan za mu shigo wani sabon darasin misali ga lokacin ba zai isa ba ko to mu shafa shi sama kaɗan sai gobe ya zama shi ne abin da za mu tattauna magana akan ta'wili mu fassara iyana ɗin inda ya faɗa in Allah ya kai mu gobe za mu magana akan ta'wilin me ake nufi a wannan wuri a sauran wurare kuma a cikin istilahin malamai kuma sannan ya za a fassara wurin mahallin waqafi a wannan aya din tunda Allah madauki ya ce mana gashi nan zamu ji sai ce wabtira'a ta'wilihi dan neman tawilin sa zamu zo mu ji meye ma'anar tawili ne hakuri inda da ku ce tawili shine a karkata magana sai a kamar da kuke faɗa da Hausa ko wani ya mana tawili yau to wannan din ɗaya ne ki zamu zo mu ji sauran to amma sunan me ake nufi idan muka ji wadancan ma'anonin to zamu fi fassara wannan gurin yadda ya kamata dan haka mu bashi akan wanti za a ta'wili gobe zamu ji ta'wilin sai mu ji kuma me ake nufi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san tawilin sa kuwa sai Allah babu wanda ya san tawilin wannan mene kuna gane abu mu dauko ayat daga farko da Hausa bana sai mu bata lokaci ne abu ba a gane ba Allah san ka lafiya giya mana shine wanda ya saukar da littafi gare ka yake giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafin ya kasu kashi kashi min daga cikin sa wannan min nazala tabiibiyya ce akwai ayoyin da suke kana karanta su ka fahimce su wannan yana nuna mana wata magana daga cikin maganganun salaf wasu daga cikin salaf suna cewa abinda ake nufi da munkam shine ma tanziluhu ko kuma ma ta'wiluhu tanziluhu abinda yake ta'wilin sa shine tanzilin sa ta'wilin anan suna cin tafsir abinda fassara ta shine tanzilin ma'ana nassu fa shine fassara kana karanta nassu kai ka fahimta kun gane wannan to wannan mafi yawan ayoyin alqur'ani haka suke kana karantawa za ka gane me yasa dama za a dauki alqur'ani abin wanda bai san musulunci ba inda ya iya larabci a sai karanta wannan zai karanta har ya gane cewa wannan shari'a ce kai ba ma wai larabci ba mutum nawa ne suka karanta alqur'ani fassara turanci kuma suka shiryu ashe kenan ana shiryuwa da a ce bata ne a cikin alqur'ani ba zai mutum ya karanta ba ashe qur'ani mafi yawan sa muhkam tunda babban abin da ke cikin muhkam din nan bayani akan cewa Allah shi kadai ne musamman wannan abubuwan da al-usulul lati ittafaqat alaiha ar-rusul usulun da manzanni suka hadu akai shine ibadatullahi wahdahu wa tasdiqur rusul wannan abun dole ka fahimce shi kuma duk mai karantawa har yanzu zai fahimci babban abin da yake komai muhimmanci a Qur'ani shine ne tauhidi to ashe idan da ace duk mafi yawan ayoyin Al-Qur'ani mutashabiha ne ba munkan ba to ba za a samu wannan makusudi ne samu ba to sai Allah ya rubuta kike ga manzo Allah sai mafi yawan Al-Qur'ani muhkamai ne akwai kuma ayoyin da mutashabihai ne suna da rikici ba kowa ya gane su ba amma wasu mutane da yake akwai karkata a cikin zuciyar su to ina so ku gane wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana zargin ashe masu bin mutashabih tunda har wannan magana ta sa ya kawo ta ne fi siyaqi dhanni fa amma alladhina fi qulubihim zayg da madhi ne da zai kawo zaygun ba don haka ashe ittiba'u mutashabih karkata ce bata ce ba daidai bane kuma abin zargi ne ga Allah ya zargi abu masu bin wannan abu suna bin mutashabih dhanni dan neman fitina su halakar da mutane su je su zuwa ga karkata sannan kuma su bi tawilin wannan abu dan neman kokof dan neman kokof dan su san hakikar abin da yake nufi lallan mun gogo mun ga ne za ku fahimci me nake nufi a nan insha Allah da wanda suke bi suka rike to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah shi wannan tawilin da suke kokowar su gano to ai ba wanda ya san shi sai Allah ku fahimci abu sai sai wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi masu tabbata ko masu kafa wanda suka kama kasa a ilimi su kuwa suna cewa kullu min inda amanna bihi mu'mini imani da shi ai dukkanin sa wannan kenan munkar din da mutashabi min inda rabbina duk daga gurin ubangiji mu yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab ai da ma babu wasu azantuwa sai masu hankali a kun gane wannan ayar abin take nufi to in Allah ya tabbata gobe zamu ji me ake nufi da tawili sannan kuma mahallin waqafi me yasa ku jira waqafin nan anan akwai masu cewa za a ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikuna fil ilm nan ne gurin waqafi waqafin ma'ana tsayawa sai kuma a ce yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbika kun ban ji abin ko kuma amma isalin sa kun gane asalin mintan ma'ana kai wa ma ya'lamu ta'wilahu inna Allah shine wakafin masu ra'ayin farko. Masu ra'ayi na biyu kuma sai a ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ar-rasikuna fil 'ilm. Kun ga nan dan wannan insha Allah shine abin da zamu zo mu tattauna akan san Allah kai mu gobe duka dai ba dan komai ba dan mu ƙara fahimtar wannan aya da me Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin ta da kuma yadda zamu yi amfani da ita mu nisanci dukkan karkata wanda kuma dama kullun ita ce addu'ar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanta mu daga kowace karkata karkata daga alqur'ani karkata daga sunna karkata daga manhajin magabata Allah ya tabbatar da mu akan alqur'ani Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan hanya ta magabata sahabbai da tabi'ai Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya bamu damuwa mai albarka Allah ya bamu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah subhanahu wataala ya haɗa zukatan mu ya sa son juna a tsakanin mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك